Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa a mita 102.5. Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin kuma su na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Litinin 10 ga watan Satumbar shekara ta 2018. Sunana Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko kakanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da cike Iran za su kaiwa ga Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa Amurkan ta yi amfani da makamai masu guba a Siriya. Shugaban hukumar kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiyasin yan kasar Afghanistan miliyan 8 ne ba sa muhallansu.
To kana labaran duniya kenan. A cikin shirin za ku ji cewa takun sakar da ake tsakanin alkalai da jami'an gwamnati a jamhuriyar Niger na ci gaba. Haka kuma a cikin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal zai gabatar, za ku ji ba a san almundahanar da ake zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Najeriya Abba Kyari ke.
Shi yayi directive na cewa akan duk abin da ake bukata akan kwangilan nan. Nan fara processing shi sanya da shi ne wanda zai mana processing. To duk kudaden da an nema zan sa cikin account na sanya da.
Haka kuma za ku ji kokarin da jami'ar tarayya da ke Dutse ke yi na farfado da sana'ar alewar dinya a jihar Jigawa.
Ita jami'a a koda yaushe kamata yayin aka farfa jami'a a wuri ya zama tuta amfanar da wato al'ummar da ke.
Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take kirarin za su iya kaiwa Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Godiya ga Chairman Kim, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter, bayan faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar na murnar cika shekaru 70 da kafuwa. Dukkanin mu biyu za mu baiwa mara da kunya, inji shugaba Trump. Yana magana ne kan tsaiko ko cikas da aka samu kan shawarwarin wargaza shirin nukiliya a zirin na Koriya. Babu abin da yafi kamar gudanar da shawarwari masu ma'ana tsakanin mutane biyu masu kaunar juna fiye da kamin in kama aiki, inji Trump. Koriya ta Arewa ta gudanar da faretin da kayayyakin yakin da ta saba bajewa, amma babu makamai masu linzami masu iya ratsa nahiyoyi waɗanda ta yi kirarin za su iya kaiwa nan Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa Amurkan ta yi amfani da makamai masu guba da ake kira White Phosphorus da Turanci kan wasu muradun soja ko na yaƙi a yankin da akwai farar hula a gabashin Siriya. Ana amfani da sinadarin ne wajen ɓadda sawa fagen yaƙi, amma kuma yana da saurin kama wuta kuma yana iya ƙona fatar ɗan adam har ƙashi. A wannan lokaci ba mu samu wani rahoto na amfani da makamin White Phosphorus ba, inji kakakin ma'aikatar Pentagon Commander Sean Robertson. Rahoton da Rashin ta bayar ya ce Amurka ta auna mayakan sa kai na ISIS ne kusa da wani ƙauye da ake kira Hajin. Rasha ta ce makamin ya yi sanadiyar tashin wuta mai tsanani, amma ta ce babu rahotannin ko akwai waɗanda harin ya ritsa da su. Yarjejeniyoyin da aka cimma a Geneva sun haramta amfani da makamin nan na White Phosphorus kan farar hula ko wasu cibiyoyin soja ko yaƙi muddin akwai farar hula kusa da wannan wuri. Shugaban hukumar kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya Filippo Grandi ya yi kiyasin akwai yan kasar Afghanistan miliyan 8 ba sa muhallansu, suna gudun tashe-tashen hankula da talauci da rashin aikin yi da kuma mummunar fari da ke ƙara tsanani. Mr. Grandi, wadda ya kammala rangadi a kasar da yaki ya daidaita da makwabciyarta Pakistan a jiya Lahadi, ya yi kira kasashe masu ba da tallafi su yi gaggawar ƙara gudumawa da suke bayarwa ko kuma da kuma su dore akan irin goyon bayan da suke baiwa Afghanistan kan matsalolin da kasar take fama da su masu sarkakiya. A halin da ake ciki kuma wani baturin ƴan sanda na lardi ko gunduma yana daga cikin jami'an tsaron kasar masu yawa da ƴan Taliban suka kashe a wani farmaki da suka kai kan cibiyoyin tsaro a cikin dare, kamar yadda jami'an kasar suka bayani a jiya Lahadi. A Sweden, kuri-kuri sakamakon zaben ƴan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya Lahadi ya nuna kasar ta Turai wacce ta fi kowacce zama ƙyar ba ruwa na ko mai sassaucin ra'ayi ta fara karkata hannun masu ra'ayin riƙau ko masu matuƙar kishin ƙasa ko wariya. Jami'ar Democrats ta Sweden wacce take hankoron ganin kasar ta fice daga ungiyar tarayyar Turai kuma ta tsaye da karɓar baƙi da alamu ita ce za ta zo ta uku a jerin manyan jam'iyyun kasar sakamakon wannan zaɓe. Bayan da aka ƙidaya kusan dukkan ƙuri'u jam'iyyar da ke mulkin ƙasar ƴar tsaka-tsaki ta samu kashi 28 cikin 100, yayin da mai sassaucin ra'ayi take bayyana kashi 19, ita kuma Sweden Democrats mai ra'ayin kishin ƙasa ta zo ta uku da kusan kashi 18 cikin 100. A halin da ake ce kuma dubban ƴan Rasha ne suka yi gangami adawa da shirin gwamnatin ƙasar nan yin garan bawul ga tsarin fansho, yayin da ɗaruruwa daga cikin su ke fuskantar fadawa ko marar jami'an tsaro. A daidai lokacin da ɗan takarar magajin garin Moscow mai tasiri wadda yake samun goyon bayan fadar Kremlin da wasu gwamnonin lardi ake ganin za su samu nasara cikin sauki. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Sudan ta Kudu, mutane 19 ne suka halaka sakamakon hadarin jirgin sama a jiya Lahadi, kamar yadda jami'an kasar suka fada. Akwai akalla mutane 22 a cikin jirgin wadda ya tashi daga Juba, babban birnin kasar, kan hanyarsa zuwa birnin Yirol lokacin da wannan hadari ya auku. Wani dan kasar Italiya da ke aiki da wata kungiyar agaji yana daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya, kuma rahotanni suka ce raunukansa ba masu tsananin gaske bane bayan da aka dauke shi zuwa Juba. An samu hadura a Sudan ta Kudu cikin ƴan shekarun nan. A halin da ake ciki kuma a Kamaru, mahukuntan kasar suka ce sun tura ƙarin dakaru zuwa Baminda sa'o'i masu yawa bayan da ƴan aware na kasar dauke da makamai suka hana shiga ko fita daga garin da galibin mazauna yankin suke magana da harshen turancin sarauniyar Ingila. Da ke wannan gari yana arewa maso yammacin Kamarun, suna farwa motocin kiyakiya da fasinjoji, kamar yadda Moki Edwin Kinzeka ya aiko mana daga Bamindan. A jihar California, wutar daji ta tilasta rufe wata babbar hanya da ta ratsa lahirin yammacin Amurka har zuwa jiya Lahadi sakamakon wutar da take ci babu kakkautawa a arewacin jihar. Wutar da tuni ta kona kadada 16,600 ta tilasta rufe hanyar da ake kira Interstate 5 na tsawon kilomita 72, babbar hanya ce da ake zirga-zirgar kasuwanci mai yawan gaske kwanaki 5 kenan wutar da tana ci. Wutar ta tilasta matuƙa manyan motoci su arce su bar motocin nasu. Jama'a suka ce akalla manyan motoci 17 ne matuƙa su gudu suka bar su a cikinsu, wato 5 kuma tuni suka kama da wuta. Jami'an ƴan kwana-kwana suka ce tun ranar Laraba wannan wuta take ci.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, a jamhuriyar Nijar an shiga takun saka tsakanin kungiyar alƙalan shari'a da hukumomin ƙasar sanadiyar zargin wasu gwamnoni da ake da haƙƙin mutunta hukuncin kotu, abinda gwamnatin ta Nijar ta ce babu ƙamshin gaskiya a tare da shi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Matakin da gwamnan jihar Agadez ya ɗauka a baya-bayan nan don hanawa wasu 'yan fafutuka gudanar da muhawara shine ya farfado da kace nace a tsakanin gwamnatin Nijar da alƙalan shari'a. Mai shari'a Zakariya Muhammadu shine sakataren tsare-tsaren kungiyar Saman.
Mun ga wannan abin ya faru nan da shekara 2 a garin da Magaram, inda juji ya saki wasu mutane kuma shi kuma gwamnan jiha na lokacin nan ya kama su ya kai aka sake like su. Mun ga wannan abin ya faru a garin Maradi bayan da 'yan farar hula suka nemi su yi maci, aka hana su suka garzaya kotu kuma kotu ta ba su damar su yi, amma duk da wannan shi ma gwamnan jihar Maradi ya hana su.
Da yake mai da martani wa kungiyar ta alkalai, ministan shari'a Mura Ahmadu ya ce labarin ba haka yake ba.
Zangar suka ce an yi kotu aka ce a yi manifestation collectif na société civile sun samu gaskiya mu hana. Cikin dare ne ma cour d'appel ya dauko decision din shi. Mutanen société civile na zandar za su gaya muku an yi wannan marche. Maradi a hal assembly an yi mini interpellation na ta yi na amsa. Nike kotu yake a ba izini société civile su yi marche. Aka yarda kowa bai hana musu ba amma mutane Maradi ba su yi ta ba. Ba ce an hana shi ma. Shekaran jiya kowa ya ji aka ta Agadez. Mutane Agadez suka ce ba su so su gani. Su gani Nuhu Arzika Agadez.
Jarabawar cancantar shiga aikin shari'a da aka gudanar a watannin da suka gabata wani abu ne da kungiyar Samana ta ce yana bukatar a gudanar da bincike a kansa.
Akwai maudu'in da dole he ka samu maki 6 sama 20 da ko na ya cancanta ka an tabbata ka kware kana yin wannan aikin. Idan ka samu kasa da maki 6 sama 20 kenan kai an hutar da kai daga cikin neman wannan aiki. To he aka ce gashi mutane sun samu maki kasa da 6 sama 20 kuma an ce sun samu. Duk malamin shaba da ko gani yayi wannan kokuru to ya samu wannan makin sama da 6 to ko da aka ce lalle ya cancanta a bashi wannan aiki
shekara 7 ni kenan babu wani concours da aka ce muka yi an yi barabara an yi fraud kun jira an san hana yi wani da aka yi calcul yayi calcul din shi yake wallahi shi ya kamata ya huce sai aka nike majiri su yi deliberation sabuwa aka yi shi sai saman yattun ya tashi da su ne za su ce wai an yi tirshe.
Takun saka tsakanin gwamnatin Nijar da kungiyar alkalai ta saman ba bakon abu bane kamar yadda a wani lokacin baya kungiyar ta buƙaci shugaban ƙasa ya damƙa ministan kuɗi Hasanu Masaudu a hannun shari'a domin ya yi bayani akan zargin alkalai da nuna ɓangaranci akan aiki sai dai wannan haƙa bata cimma ruwa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Jami'ar Tarayya da ke dutse a jihar Jigawa ta yi wani yunkuri na kawo sauyi da farfado da sana'ar alewar dinya da maɗi wadda mazauna ƙauyen rajin dinya na ƙaramar hukumar Dutse ke yi, inda ta koyar da fasahar zamani ta sarrafa ganyen bishiyar dinya da 'ya'yanta ƙarƙashin wani shiri da jami'ar ta bullo da shi na bunƙasa sana'o'in gargajiya domin haɓaka tattalin arzikin iyali. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto daga Jigawa.
Bayan gudanar da bincike game da alfanun sana'ar sarrafa 'ya'yan bishiyar dinya da ganyenta wadda aka kwashe shekaru aru-aru a can baya a ƙasar Hausa ana gudanar da ita wadda kuma 'yan shekarun nan ta kama ta farkin durƙushewa, hukumomin jami'ar tarayya da ke dutse sun bullo da tsari na musamman ga mata da matasa na ƙauyen rajin dinya kan sabuwar fasahar farfado da wannan sana'a mai dimbin tarihi.
Mu je mu tsino 'ya'yan itaciya ne, mu zo mu sa ruwa mu wanke dattin nan. Mu kirba ta, mu shanya ta, mu diga ta ruwan ta garan, mu tace mu gyara sai mu dafa. Muna sa wuta a hankali a hankali har sai ta zama alawa, sai kana karya ta daban da kyar wannan ruwa. Dama haka muka tarafa garin sunansa kenan rajin dinya. Ita dai rajin dinyan nan kowa yazo aikin dinyan nan ya tarar ana yi. Iyayenmu ma nan suka samu wannan aiki, kakanninmu ma haka.
Malama Ramatiya Haya kenan guda cikin matan da ke sana'ar maɗi da alewar dinya a ƙauyen rajin dinya na ƙaramar hukumar Dutse a jihar Jigawa. Farfesa Fatima Batul Umar da ke zaman shugabar jami'ar ta tarayya da ke dutse ta fayyace dalilan bullo da wannan sabuwar fasaha.
Wato ka san ita jami'a a kodayaushe kamata yin aka kafa jami'a a wuri ya zama ta amfanar da wato al'ummar da ke wurin. Ita jami'a ta amfana da al'umma, su ma al'umma su amfana da jami'a din. To saboda haka sai muka ce to wannan bari mu dauki wannan ƙauyen ya zama mana kalubale. Mu ga yadda za su yi amfana da kasancewar an kafa jami'a a kusa da su. Mu ga cewa ko za mu iya farfado da wannan sana'a ta su wadda tun kakanni suke yi. Sai aka ga cewa to ai ga fa'idojin da ke cikin wannan bishiya ta dinya, kuma tun daga sai wata har ganyen ta duka kwai amfani. Saboda haka sai muka ce to bari a farfado da wannan cinikin na sai a tasu ta yin maɗi da ta yin alewa. Aka fashi wannan yadda suke yi din, amma mu namu mu tabbatar cewa an tsaftace yadda ba wanda zai ji shayin sha ko cin wannan abin nan. Sannan kuma da packaging din wanda ke daga gani mutane suka gani zai dauki hankalin mutane. Yanzu ai kaga yadda ganyen shayin aka yi shi, me marban shi da yawancin kwalayen ganyen shayi da suke. Amma inda kawai an dauko an baka garin shi a ludayi ko a leda an kulla a leda, ai ba za ka yi amfani da shi ba. Kuma sai muka ƙara samsa sinadarai, aka saka wani mai jinja citta kenan, wani kuma aka yi shi mai na'ana.
Shi kuwa Malam Maci Garba, shugaban matasan da suka koyi sabar fasahar, na cewa
ta taimaka mana saboda yananin ba mu san yadda za mu sarrafa wannan abu ya zama haka ba. Ita kuma ta ganmu muna zaune, ta kuma taimaka mana, ta nuna mana shikimomin yadda za mu juya hi ya zama kuma wani abu mai kuma daraja, wadda za mu ɗauka mu haru guri ba mu da tsoro, za mu kai da mutuncinmu kuma za a karɓi da daraja. Ta taimaka mana da wani abu inji da muke ɗan haɗawa da muke yin kwalaye, idan mun yi kwalaye muke hada su a cikin wannan kwalaye ne yadda zamu iya rike kanmu har ma mu rike wayansu.
Mataimakin gwamnan Jigawa Barista Ibrahim Hassan Hadeja ya ce gwamnati za ta tallafa wannan yunkuri na jami'ar tarayya da ke dutse na haɓaka tattalin arzikin iyali.
Yanzu zamu shiga al'amarin abinda muke hange shi ne, watakila abin nan zai samu karbuwa a kasashen waje tunda suna son abu wanda ba hada shi da wani sinadari ba. Duk abin da suke bukata ko na kayan aiki a ciki dai gogoro zamu so mu bar tsarin wurin yanda yake in its natural form in Allah yadda.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogo ma'anan ke cewa karfe 1:16 na safe. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim Gumel zai shigo mana da shirin sa na ciki da gaskiya. Ayi sauraro lafiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba bahasin zargin zambar da wani matashi daga jihar Borno wa Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya, na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangila. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Matashin daga jihar Borno mai suna Bako Zira Abba Kyari, wanda tun farko ya zanta da muryar Amurka a watan Yuni, ya zargi Abba Kyari da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira Hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300. Kasancewa wannan shiri na ciki da gaskiya kan fito ne sau ɗaya a mako, kuma duk wani batu da aka kawo wa shirin sai an gudanar da bincike a kai sosai. Hakan ya sa wannan fili ya tsaya tsam da bin diddigin wannan labarin. Amma kafin mu kammala bincike kan wannan zargi, Bako Ziri ya riga ya yi magana da wata kafar yaɗa labarai ta Human Rights a Najeriya. A magana da ya yi da wannan shiri, Bako Ziri ya ce da yardar Abba Kyari, wanda ya ce tamkar mahaifi yake a gare shi, ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar. Amma bayan fitowar kwangilar sai bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙarawa da cewa an yi masa alƙawarin samun kashi 30 cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar, amma maimakon ya samu koda kuɗin na goren da ya bayar ne, ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. Kafin mu gabatar muku da bayaninsa, fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ba mamaki wannan wata maƙarƙashiya ce ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa. Kakakin fadar shugaban ƙasan Garba Shehu ya bayyana cewa Abba Kyari da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa duk yadda yake so, ba zai dawo baya ba yana amsar naira miliyan 29 don wata kwangila ba. Kazalika ya ce kwangilar ba ta cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da 2017. Garba Shehu ya ce an ja hankalin jaridar Punch, wadda ta fara wallafawa, da ta kauce wa wallafa wannan labari, amma ta yi kunnen uwar Shegu don haka ta shirya gamuwa da Kyari a gaban kotu.
Da za a nufi a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a ba shi cin hanci na miliyan 29 miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis ɗin nan na babban jami'i a fadar shugaban ƙasa. Duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis ɗin nan. Wanda yake rike da ofis ɗin nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so, a doka a tsarin yadda ake gudanar da office din fada shugaban kasa ba sai yayi bayanin ya aka yi kashe kudin nan ba irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan office ya ce wannan kudi miliyan 200 da ake kawo office duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duran da yake so yace bayan so shine za a ce an kawo mara miliyan 29 naira wai ya karba wannan bashi da ma'ana magana da yake na sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana sa dake tai a kungila yake za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kudin 2016 da 2017 babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar wayannan motoci to ya zai a ce an bada kungila akan abin da ba a bukata so wato maganganun soki guru tsune iri daban-daban shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta dauka ta martaba wannan magana ta buga a jari amma shi abin da yace an ci zarafin su an bata mar suna kotu zai je saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su sanya da za su kare kansu dan sun je kotu
amma malam garba shi wato shin wannan mutumi da yake wannan maganar akwai wasu hanyoyi na bincike da aka gano cewa babu wani abu koda ta hanyar gida ko ta wata alaka da ta hada shi da shi shi shugaban ma'aikata na shugaban kasa
idan ma dai da akwai idan da akwai bata ba da hujja ko dalilin za a dauki magana ta shari'a dorawa wannan bawan Allah ba
wan garba shi wato a takaice dai ta fadar shugaban kasa ta dauki wannan abun da cewa kawai ba sharri ne
kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zabuna ne zabe ne iri daban-daban a gaban mu so ake yi duk inda aka san za a bata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake neman a dauko ai yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abun farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah
ma'abota shirin ciki da gaskiya yanzu ku biyo mu danjin korafin matashi Bako Waziri Abba Kyari
sunana Bako Waziri Abba Kyari ni mutumin Borno ne karamar hukumar Bama a anguwar Kayemari Ward
Bako muna so ka bawa masu sauraro ko kuma ka bamu wannan labarin menene ya faru wani zargi ne kake yi ya saka harar fadar shugaban kasa yanzu gashi ta fidda martani cewa duk abin da kake fadan nan ba gaskiya bane
to na farko Abba Kyari shi zaman yaya na ne yake shi tokuran kaka na ne a gaban mahaifi na ne yayi girma mahaifi na ya koyar da shi karatu a Bama
ni sunan mahaifin naka
Waziri Abba Kyari sunansa to Abba Kyari ni ina cikin Bama tukurikicin nan ya taso to ina tare da mahaifi na da mahaifiyata to Allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana 20 Allah ya sirar da raimu mun fita cikin garin Baman sai mun yi so Maiduguri daga mun zo Abba Kyari sai ya kira ni yayi taziya na saboda dai Abba Kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin Baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwanan mu duka wayannan yana cikin hannuna nini nake kiyaye masa wayannan abubuwa to sai Abba Kyari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allah mu yi masa roƙon Allah in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai mana taimako duk abin da ya dace da mu
wato ba ku kana nufin kun yi wannan magana ne kafin a yi babban zabe na 2015 kenan
haka ne kafin a yi zaben 2015 to a lokacin ne muka yi wannan magana sai Allah ya sa mun yi zabe kuma Allah ya ba ma shugabanmu shugaban Buhari Muhammadu Buhari mulki to sai shugaban Muhammadu Buhari kuma ya doke Abba Kyari as a chief of staff to the president sai mun kira shi mun yi masa godiya kuma akai sai Abba Kyari ya tambaye ni farko ina da CSC company registered company na ce sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi.
Wato mu koma ma baya, me ka lura da shi lokacin kafin a yi wannan zaben? Kamar yadda kake magana, kamar Abba Kyari ba shi da abun da zai taimaka ma da shi ne, ma'ana sai in an samu gwamnati ne zai iya yi ma wani taimako.
To, a lokacin da bai yi mana taimakon komai ba, lokacin da mun dawo a gudun hijira, to shi dai abin da ya gaya mana dai in Allah ya ba da mulkin nan, in sun shiga cikin mulkin zai yi mana taimako, shi ne abin da ya gaya mana. Amma ba taimakon da ya yi mana tun da muka zuwa daga Bama zuwa Maiduguri.
Amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga Allah abinda kake faɗan nan kun yi haka da shi?
Wallahi, 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 har zan yi rantsuwa da Kur'ani, Abba Kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa ƙarshen al'amuran.
Muna jin ka ci gaba da bayani daga inda bayan an ce ka kawo kamfani.
To, na kawo kamfani zuwa Abuja, mun zo mun haɗu da Abba Kyari. Kafin in iso Abuja, shi ya gayyace ni in zo Abuja. Na zo, an tura min tiket na jirgi, na zo Abuja. Shi Alhaji Ibrahim, shi kuma yana ƙarƙashin Abba Kyari.
Ina zuwa, a lokacin da aka tura ma tiket ɗin a ina kake da zama?
Daga Borno ne, tukun na iso zuwa Abuja.
Waye ne tura ma tiket ɗin?
Shi Alhaji Ibrahim, Abba Kyari ya ba shi directive a kan ya tura mana tiket ɗin mu iso zuwa Abuja. Sai na zo Abuja, su suna jira ni a abin nan airport. Sai sun doke ni, sun kai ni Caledonia Hotel. A wajen sai ina jiran Abba Kyari, Abba Kyari kuma ya zo, mun zo mun haɗu da shi. Sai ya karɓi takardun, mun yi duka maganganun da ya dace kan kwangilan. Shi ya haɗa ni da Sani Adam, shi ya haɗa ni da Ala Ibrahim. To, shi ya yi directive na cewa akan duk abin da ake bukata akan kwangilan nan, an fara processing, shi Sani Adam shi ne wanda zai mana processing. To, duk kudaden da an nema zan sa cikin account na Sani Adam.
Wato ma'ana ba fadar shugaban ƙasa aka kai ka ba, wani hotel aka tafi da kai domin wannan ganawa da kake magana?
A hotel ne farkon haduwan mu da shi a Caledonia Hotel, Ghana Maitama, a Maitama Ghana Street. To, a wajen ne muka hadu da shi farkon.
An kama ma daki ne ko a wani wajen zama ne na shan shayi kuka yi wannan tattaunawar?
A cikin daki ne, an kama mun daki. Dakin ma yana akwai abunan nasu ma fotunan su wanda na doka cikin abunan hotel din ma.
Daki tuna lambar daki?
A'a, ba zan iya tuna lambar daki ba, amma akwai foton. Yanzu in mun je hotel din zan iya kai ku har zuwa dakin in je nuna muku dakin. To, sai mun haɗu da shi, shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan din shi zai kira ni ya sanar da ni, ya ce gashi abin da ake bukata. Kuma kafin in nema kudin nan zan gaya mishi gashi abin da ake cikin. Kafin in samu kudin nan sai kuma in kira shi in ce in na samu kaza, sai ya yi directive na in sa kudin a cikin account na Sani Ado.
Makon gobe za mu dora inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu bi diddigin wannan labari har ƙarshe, ciki har da neman ɗan sanda DPS Tijjani Saifullah Bulama wanda ya so shiga tsakani amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye 'yan Boko Haram da ke hukumar DSS. Yanzu a madadin Nasiru Adam Elhikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To, madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take ikirarin za su iya kaiwa Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa Amurkan ta yi amfani da makamai masu guba a Siriya. Shugaban hukumar kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiyasin yan kasar Afghanistan miliyan 8 ne ba sa zama a muhallansu suna gudun tashi-tashi hankula talauci da rashin ayyukan yi.
To masu aro anan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima kaɗan da Hansi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za ku ji hira ta musamman da muka yi da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafarawa. Sai a biyo mu a cikin shirin Hansi, za kuma iya ziyarar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu ta adresin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da kuma shafukan mu na Facebook. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Hafsat
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.